بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو ران الله دي أشرين تقوص قوة الربيع الثاني شكرا تدبو ديد دري حدود أربعين دا بيو هجرية واندي داتي da sha uku ga watan sha biyu shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 85 a cikin wannan littafi mai albarka littafin Muktasar Zadul Ma'ad na Sheikh Da'watul Islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala in Allah ya sa da yau zamu tashi a fasali na gaba fasali da yake magana akan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi harka ta wato azkarun annikah harkar aure mallan yake cewa sabata anhu sallallahu alaihi wasallama annahu allamahum khutbatal haja إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفي لفظ ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ الثلاث الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الآية mallan yace shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi wato aure na farko aure sunna ne ko in ce shari'a ce daga cikin shari'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su amma malamai sun yi bayani da yawa dangane da falala ta aure da hikimomi da fa'idodin yin aure na farko dai zaka iya cewa larurar rayuwa ce ga wasu su yi auren kuma shari'ar mu ta shar'anta mana yi dan ta hanyar sa ne ake samun hayayyafa ake alfahari da yawan musulmi manzo Allah ce tanakahu tanasalu ku yi aure ku samu nasal ku samu zuri'a ku samu yaduwa ku samu hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku ranar tashin kiyama ko zan yi alfahari da yawan ku a gaban annabawa ranar tashin kiyama Allah ya faɗa cewa wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wa ma kana lirrasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah likulli ajalin kitab mun turo wasu manzanni kafin kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muka sanya suna da mata don annabawan da suka zo kafin annabi suna da mata kuma suna da zuri'a kenan wannan yana nuna mana ta hanyar aure ne ake hayayyafa a samu yaya kaga in ana so a hayayyafa a samu bayin Allah da za su bauta Allah to sai ai aure kuma a wata ayar Allah tabaaraka ta'ala yake faɗa cewa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha cikin suratul rum wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun daga cikin ayoyin ubangiji tabaaraka ta'ala sai ya hore muku ya baku a tsakaninku sai ku yi aure namiji aure mace ibadar sadaki Allah ya ce ku yi aure dan ku samu sukuni da kwanciyar hankali da matar da za ku aura li taskunu ilaiha dan ka samu kwanciyar hankali ka samu sukuni zuwa gare ta kene yana daga cikin manufar yin aure a samu kwanciyar hankali da auren da aka yi shi ma'auratan ba su samu kwanciyar hankali ba to ba a haƙƙaƙa manufar aure ba ana zaman wahala kenan haka kuma duk matar da bata yi kokari ta samarwa da mijinta sukuni da Allah ce li taskunu ilaiha dan ku samu sukuni kwanciyar hankali zuwa ga matan ku ba to kaga wannan matar bata zama matar aure ta kware ba haka shi ma mijin da bai kokarin samar da kwanciyar hankali a gidansa ba to bai samar da rayuwa ta aure mai dadi ba sai kuma Allah ya ce waja'al bainakum mawaddatan wa rahmatan Allah ya sanya a tsakaninku soyayya kenan kaga aure ba yiwuwa sai da soyayya inda za a ji dadin sa sai da soyayya miji ya so mata mata ta so miji wa rahma da kuma tausayi jin kai shine rahma wadannan rukunai ne a cikin aure soyayya da kuma jin kai da tausayi dole mutum ya aure matan da yake so saboda zaman aure yana buƙatar hakuri idan ka je ka auro matar da baka santa to ba za ka iya jure mata ba gaskiya saboda dan adam wanda kuke nesa nesa ma kuna sabawa ballantana wanda ka dauko shi ka ajiye shi a gidanka kullun kullun kwanan duniya sai ka gan shi kaga tsaftar sa kaga kazantar sa kaga hakurin sa kaga rashin hakurin sa kaga kwadayin sa kaga rashin kwadayin sa kaga san duniyar sa kaga san lahirar sa zama da mace sai an yi hakuri kuma ga irin dabi'ar da Allah ya yi mata din gabaki ɗayan su rayuwar su a cike take da a yi hakuri da su kawai to idan mutum ya je kuskure ya yi auren da babu soyayya a ciki to baya jimawa auren yake mutuwa ko ita ta auri mijin da bata so ko aka aura mata mijin da bata so ko shi ya je auri matar da baya santa to auren baya lasti baya dadewa mutuwa yake da wuri saboda matsaloli kaga ko abokinka ne kuke tare da shi yake yawan saba maka farbuwa zaka yi shi to ballantana wanda ka je ka dauko ka biya kuɗi kai kaza kai kaza kai kaza kuma ta zo kullun tana gana maka azaba kuma gashi baka kaunarta yau ka wayi gari ka ganta sai ka je baka jin dadi to ba a dadewa to shi yasa ku yi aure da kauna kowa ya tsaya ya darje ya samu matar da yake so ya aura ita ce zaka tsaya kai mata hidima ka taimake ta kuma dole a samu tsoron Allah dole ne a cikin aure a samu tsoron Allah yawa idan ba a tsoron Allah to za a iya yin auren tunda arna ma suna yi marasa tsoron Allah suna yi amma ba shi da dadi wani ya zo ya tambayi Al-Hasan ibn Ali yace inna li bintan liman tara an uzawijaha lahu ina da ya yarinya budurwa ya kai Hasan ibn Ali wa kake gani ya kamata in aurar da ita gare shi sai yace masa zawijha ila taqiyin ka aurar da yarka zuwa ga mai tsoron Allah duk wanda zai aurar da yarsa ya nemi miji mai tsoron Allah ya bashi duk yanda zaka iya gane wani yana tsoron Allah a zahiri tunda zahiri zaka iya hukunci da shi to kai kokari ka tabbatar da ka bayar da yarka ga wanda kake gani yana da tsoron Allah in ahabbaha akramaha idan yana son ta zai girmama ta wa in abghadaha lam yuhinha idan kuma baya son ta yana fushi da ita to ba zai wulakanta ta ba saboda wannan tsoron Allah zai hana shi ya tozarta ta ina tabbatar muku duk wanda ya aure mace bai da tsoron Allah to zata zai ja ta a ƙasa sosai zata wulakanta kuma da yawa suna wulakanta suna shan wahala iyayensu ma ba su sani ba mara tsoron Allah yana azabtar da mace fiye da yanda kake tsammani so idan ka kuskura ka kai yarka hannun gurin mugu wanda baya tsoron Allah to daga shi sai ita sai abin da yake da ita wataƙila mai hakuri ne yar taka ba mai kaiwa kuka bane ba wataƙila tana jin tsoronka ka ta zo ta gaya maka an cutar da ita kai mata fada da haka zai ta gana mata azaba saboda bai da tsoron Allah. To shine ma'anar zawijha ila taqiyyin din, ka aurar da ita zuwa ga mai takawa mai tsoron Allah. Tausayi, tausayi ne yake sa mutum ya zauna da mace shekara 20 30 40 sama da haka kasa da haka, ya ci gaba da rike ta koda ku duk abin da take tattare da shi da ya dauki hankalinsa ya aure ta dan shi ya kau. To sai ya ji tausayin ta ya rike ta. Duk wanda ya auri mace shekara da ka aure ta shekara ta daya, shekara ta biyu, da zarar ta fara haihuwa to raguwa take. Yawwa, raguwa take saboda wannan ƴaƴan da take haifa suna rage ta. Koyaya sai ta canja. Dole in an ganta za a ce kai wannan fa ba budurwa bace ba. Za a ce wannan ta taba haihuwa. Kenan kaga haihuwar ta taba ta. Yau da gobe za ta rinka canja yanayinta. Har zuwa wani lokacin da zaka ga ma to me ma a tattare da ita. To tausayin nan shine Qur'ani yace wa rahma. Wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Daga cikin fa'idojin yin aure, mutum yakan yi aure dan ibada ya samu lada. Fawaidun nikah, ana yin aure dan a samu lada. Akan yi aure dan a samu zuri'a, ma'ana mutum ya ga ya samu ƴaƴa da za su gaje shi da jikoki da tattaunai. Akan yi aure dan wato rage wato ƙarfin sha'awar mutum. La'alla mutum yana rayuwa yana cikin bukata yana cikin sha'awa, so idan ya zo ya aure kaga zai biya bukatarsa ta hanyar halal. Sannan kuma akan yi aure dan taimako ma, kaga mace tana bukatar tallafi, tana bukatar agaji, kashi ta kai munzalin aure ba wanda ya aure ta, sai ka aure ta dan ka taimaka mata, ka yayi mata bakin cikin rashin auren. Akan yi aure dan kullu zumunci, ina so in yi zumunci tsakani na da wani, sai na aure yarsa ko na aure kanwarsa ko na aure danginsa ko na aure ta kusa da shi. Akan yi wannan auren. So menene hukuncin aure a musulunci? Mun san dai akwai ayoyi na Alkur'ani da suka ce ayi aure, akwai hadisai na Alkur'ani aina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ce ayi aure, akwai maganganun malamai da suka ce ayi aure, amma hakikatan menene hukuncin aure? Malamai fuqaha sun tattauna akan hukuncin aure, sun bashi hukunci ya kai biyar. Hukunci ya kai biyar. Daga cikin su akwai waɗanda suka ce aure mubah ne, ma'ana halal ne kawai. Aure halal ne. Idan an ce halal ko kai ko kar kai, ko sa ka suka ce. Amma ba ga kowa ba. Aure yana zamantowa halal, an halatta maka kai ga mutumin da yake ba shi da sha'awa gaba ɗaya. Liman la shahwata la. Yanzu akwai wanda zai iya rayuwa wallahi bai aure ba, ba abin da ya dame shi. Lafiya lau za ka zai harkokinsa yadda kowa yake rayuwa zai rayu, amma shi Allah bai jarabe shi da sha'awa ba, kwata-kwata bai da sha'awar mace, bai da bukatarta, sai dai ya aure ta dan ta masa hidima. Taƙila ya aure ta dan ta kula masa gida, kar a ce bai da gida, amma sha'awa bai da ita. To irin mutumin da ya wayi gari yake da wannan larurar, dan larura ce. Mutum ya zama bai da sha'awa ba larura ce, ciwo ne, cuta ne, kuma zai rage ka. Me zai rage ka? Zai haramta maka ladan da ake samu idan an yi auren. To amma wanda ya wayi gari haka yake shi, to aure ba dole bane a kansa. Aure sunansa mubah, ko ya yi ko kar ya yi. To kuma shi matsalan wannan auren, idan ya je ya auri mace wacce ba irinsa ba, to kuma zai shiga hakkinta. Shi yasa aka ce mubah din. Ka fahimta? Yawa, shi bai da sha'awa. To kuma sai je auro mace mai sha'awa. To kaga zai cutar da ita. Ra'ayi na biyu suka ce aure sunna ne. Aure yana zamantowa sunna, sunna kanwar farilla kenan. Kenan ba dole ba, sunna ce ga wanda yake da sha'awa kuma amma baya jin tsoron zai iya yin zina. Yana da garanti zai iya kare sha'awarsa, ba zai yi zina ba, to wannan aure sunna ce a gare shi. Sani ko ana ganewa. Wancan na farko ba shi da sha'awa. فكان الزواج والنكاح مباحا في حقه wannan na biyu yana da sha'awar amma shi sha'awar sa ba mai tayar masa da hankali da zata iya kai shi ga zina ba ko kuma ya san yana da sha'awar amma tabbas yana da garantin ba zai mai ba ba zai zina ba to wannan malamai suka ce aure sunna ne akan shi akwai malaman da aka ce ba su yi aure ba a tarihi su ibnu taymiya ba ji labarin waye matarsa ba su imam al-bukhari ba ji labarin matarsa ba da sauransu suna nan da yawa su ba su ma samu lokacin da za su je su gama matar da suke so ba har su aure ta gaba ɗaya rayuwarsu akan ilimi ta gare to wataƙila ko dai suna ajin farko ba su da sha'awar ba samu dama da za su ba wa jikinsu lokaci hadda zai iya sha'awar mace ba saboda shagaltuwa da ibada da karatu kai ma an ce in kana so ka rage sha'awar ba an ce ka yi wajen azumi ba to wataƙila sun shagaltu da ibadar da ta karya sha'awar a jikinsu ga baki ɗaya da tsabar neman ilimin su tunanin mace ma ba sa yi dan haka shi yasa ba su yi aure ba ba wai din suna kin sunnar aure ba ko kuma wataƙila akwai sha'awar amma ibadar da neman ilimin ya danne ta gaba ɗaya ya hana ta motsi to kuma suna da garantin cewa ba za su je su fada cikin albasha ba shi yasa ba su yi aure ba na uku akwai wanda aure makaruhi ne a kansa shi kan makaruhi ne gare shi ya aure suka ce mutumin da yake mai shekaru yana da girman shekarun da ba zai iya ba wa mace hakkinta ba ya yi girma ya yi shekaru ta yadda ko da ya auri macen to ba zai iya ba ta hakkinta na aure ba to wannan makaruhi ne je aure to kaga daga nan ya kamata ku gane kuskuren da malam bahaushe ko bafulatin yake a ɗauki yarinya ƙarama mai ƙaramin shekaru sai a je a kai ta ga wani tsoho ko wani dattijan mutum saboda yana da kuɗi zai zalunce ta tabbas kamar mota ce ka takar mata totar tana gudu a 200 kuma ka take birki kana taka totar kuma kana taka birki kaga injin zai iya bugawa ai to ita wannan yarinya ce yanzu fa ta fara shekarunta kuma kun dauke ta kun kai ta gidan mai shekara 60 me zai iya da ita ta fi ƙarfinsa wallahi kuma yanayin ma ɗabi'ar halittar ma ba iri ɗaya ba ne shi yanzu wannan mai shekara 60 ɗin zai iya wata 5-6-7 shekara ma ba ya da alaƙa da mace bai damu ba amma wannan mai wannan ƙarancin shekarun da kuka kai masa ita ba za ta iya jure wannan ba magana ce ta kwanaki ko satuttuka so ya kamata a kiyaye a daina shiga haƙƙin yara wajen aurar da su ga waɗanda ba kufu'ansu ba ne shi yasa malaman fiqhu da suka zo magana aure suka ce a samu kafa'a kufu na yadda yana da tsoron Allah na yadda yana da kaza na yadda yana da kaza na yadda yana da kaza amma mutane sun sha bamban wanda zai ce to ai ga annabi ya aure nana Aisha ko ya aure nana Aisha yana da shekara sama da 40 da wani abu ko 50 sai a ce da kai ai kes din annaba da wani shi manzon Allah an ba shi karfin mutum 30 a wata riwaya utiya quwwata 40 an ba wa annabi karfin mutum 40 shi kadai dan haka kaga a cikin auren sa ya auri mata 10 a wata riwaya aka ce 11 wata riwaya aka ce 15 wata riwaya aka ce 18 ya zauna da guda 9 cir lokaci guda kuma ya raba musu kwana gaba ɗayan su kuma ba wanda ya tauye mata hakkinta har ma wani sahabi yake cewa wahal yutiku shin annabi zai iya haka aka ce kware kuwa ai tambayin sa ma akai sai ce ai an ba shi karfin mutum 30 ko karfin mutum 40 annabi Dawuda matansa 99 99 matan shi Dawud annabi Sulaiman kuwa yana da mata 1000 da baiwa daya su a wajen su a zamanin su yin auren da yin matan da yawa sharaf ne daukaka ne su kaga wancan case din daban ne almuhim dai babi ne na magana akan kafa'a wasu malami sun ta magana akan al-kafa'atu fi din al-kafa'atu fil mal al-kafa'atu fi sinni al-kafa'atu bil kaza mana conformity a samu daidaituwa dole ya zaman to yarinya da za ta auri wannan a ga shekarun su ya yake ko ba haka bane ba haka shi ma yaro karami idan aka je aka hada shi da tsohuwar mata shi ma dai za a tafi ma ne da sauransu so anan suka ce mutumin da yake da shekaru da yawa ba zai iya biya wa mace bukatar ta ba ko mutumin da yake attajiri ne mai arziki harkan neman sa ita ce a gaban sa baya zama tare dukiyar ce da duniya ita ce a gaban sa bai da lokacin da zai ba wa iyalinsa to wannan makruhi ne gare shi aure anan in kun fahimci karatun duk wanda ba shi da lokacin da zai sauke wa mace nauyin ta to makruhi ne aure ce je ta harkokin sa dan karka je ka dauko wa kanka aikin da yake wajibi ne ka yi shi kuma ka tauye wajibin da sunan kara ya sunna Allah sa kuna ganewa na hudu nace muku akwai na farko mubahi na biyu sunna na uku makruhi na hudu kuma akwai wanda aure ya zama wajibi a gare shi duk mutumin da ba shi da garanti a kansa yana jiyau kansa tsoron zina an gane ko ya khafu al'anata zalika liman khashiya al'anata minkum to aure wajibi ne a gare shi zai nemo sadaki mazai aure haka kuma duk wanda yayi bakance yace yace in Allah ya masa abu kaza sai yayi aure to dole sai yayi aure to yanzu ana in kun fahimci karatun wane ne aure yake zama masa dole a wannan ra'ayin na malamai na fiqhu wanda ba shi da garantin kare kansa kenan shedan watakila zai iya rinjaya sabbi da garanti wani uban sa ya hana shi neman aure yace ba yanzu ba yace to baba ban da garanti ya watsa masa jawabin gaskiya yace kace ne sallah nayi kace na hadace qur'ani na hadace qur'ani kace na zama mutumin kirki na zama mutumin kirki kace na kame na shiga makaranta ka ana ni alaka da mata da ba nawa ba ka an ce kaza dun nayi nayi ustazanci na kame sannan lokaci na yazo kuma kace ba yanzu ba ai kaga ya faɗi gaskiya yaron nan kuma in ga muku wani abu guda galiban Allah ya fi jarraban mutanen da suka kame suke da addini to sun fi fadawa cikin tsananin bukatar su yaure saboda sun kame sha'awar su sun hana kansu ba sa dauke kewa da haram so su suka fi bukatar su samu su sauke wannan nauyi na raya wannan sunna din ta aure in mun dauke ta a sunna din ci so duk wanda ba shi da garantin ya rayuwarsa za ta kasance shedan zai iya wasa da sha'aninsa to shi kan aure ya zama wajibun alaihi na uku na hudu kowa ya kokari ya zabi aina yake a wani layi kake ko wannan muna magana ne da the bachelors wadanda suke empty mai aure shi dan wannan sai dai saurara kawai akwai wanda aure haramun ne a gare shi haram waye aure haramun a gare shi wanda yake bijaril harb yana cikin yaki wanda yake cikin yaki filin daga ko a garin da ake yaki ko kasar da ake yaki sai dai inda larura shi ma wannan an halatta wa mutum ya aure idan ba ribataccen yaki bane kamar ya ba ribatacce ba ba kamo shi aka yi yana cikin ribataccen yaki ba idan ba asiri bane ba to wannan zai iya zuwa ya je aure sannan kuma ga mutumin da kwata-kwata ba shi da lafiya ba zai iya rike mace ba ajiz ne gajiyayye ne shi to kaga in ya auri matan nan ba zai iya mata komai ba ko dai gajiyayye a lafiya ko gajiyayye a aljihu ma ba zai iya ba ita barinta da yunwa ita barinta ba zuwa asibiti ba kulawa ba daukan nauyi kawai sai dai zo aure ta ya biya bukatarsa kaga wannan ai akwai hadari sai dai kawai zai iya dauke kewa da wancan hukuncin da malamai suka ce in mutum yana jin tsoron yayi zina aure ya zama wajibi a kansa to kenan dai duk wanda ya fada cikin wannan larurar to ashe wajibi ne yayi aure wajibi ne je ne me yadda zai rike matar kuma ana samun yan matsaloli gaskiya da suke faruwa mata ba su fiye yin bayani ba amma abubuwan da suke faruwa ne yanzu a cikin gidaje amma ku tambayi mata za su gaya muku da yawa daga cikin mazaje a mace suke ga su da dirin jikinsu amma a mace suke ba sa iya biya wa matansu bukatunsu na aure amma ba faɗa ake yi ba sani kuma aka yi ba wani yakan iya kaurace matarsa shekara 1 shekara 2 shekara 3 bai damu ba suna kuma da kunya wasu ba magana suke yi ba suna shiru wasu suna fitowa su fada to ya kamata a sani fa cewa wannan zalunci ne kuma cutarwa ne bayan da za a yi ka dauko mutum ka ajiye shi ya ci ya sha ya komai da komai amma kuma ka haramta masa hakkinsa na wajibci yana kallon ka kana kallon sa wasu suna zuwa su yi su ci ciye-ciyen zamani kayan zaki kayan maiƙo ba ya yi wa kansa control da haka sai ya kashe mazakutarsa bai sani ba da yawa waɗannan abubuwan da ake ci da sunan jin daɗi da sunan morewa kayan maiƙo kayan kitse kayan zaki su mintuna su chocolate su wane ne kaga babban mutum da girmansa yana cin abubuwan da yara suke ci baya tunanin cewa yana da iyali a tattare da shi suna raunana namiji da haka sai mutum ya koma gida ya wayi gari shi ba namiji bane a gaban matarsa sai fada da saka babban riga da barazanar banza amma baya iya yin komai a gidan shi gaskiya ne nake gaya muku wannan gaskiya ne sai a cutar da su da haka wasu matan in ba tsoron Allah sai kaga suna neman direbobin gidan ko suna suna alaka da boyfriends. Yanzu lokaci ne da ake mata suke da boyfriends. Nan ce boyfriend tana da mijinta na auren fi sabilillahi, tana kuma da boyfriend, yaro ne matashi, saurayi matashi, amma saurayinta ne, suna alaka, yakan je biya mata bukata ko ta bi shi inda yake. Wallahi yanzu abin da yake faruwa kenan malam. Kuma da yawa daga cikin matan manya da na ƙananan madu'a na yi. Kuma wannan wani case ne fa, da idan ka tono shi ba za ka iya kashe shi ba. Da yawa matan suna yi, da yawa. Wani mugun hali ne da shi, bai da kyakkyawan ɗabi'a. So matar tana zaune ne shi a matsayin larura, tunda yana da kuɗi, yana da hali, yana da mulki, yana da kaza, za ta ci gaba da zama da shi haka saboda fatan Allah ya kashe shi ta shi gado. Amma bari ta nemi boyfriend, ta samu wani yaro matashi su rinka alaka. A raha ake samun boyfriend, ko ta WhatsApp ana samun boyfriend, ko ta Facebook, ko ta Twitter, ko ta me, several wurare, different hanyoyi suna samun boyfriend. Yanzu wannan ita ce musibar da take faruwa. To kaga me ya jawo, ko dai mijin baya zama ɗaya kenan, ko kuma ba shi da lafiya, kuma bai daba shi da lafiyan ba. Rashin lafiyan ko wanda Allah ya ɗora masa, ko kuma da ya je ciye-ciye ya je kashe kansa da kansa, ba tare da mahaifar gaba ba, lallai ya iya ganewa ba. Akwai wanda kuma sha'awar take ɗaukewa gaba ɗaya ma, kawai sai waye gari shi fa ba ruwansa ma, shi bai damu ba. Baka damu ba, ka tara mata kaza, ko ka tara maka ajiye mata abin nan, ko ka ga mutum da shekarunsa kuma yana son ya je auro ƙananan mata. Bayan ka gangara ka fara expire, ka kusa kai expire, kuma ka ji kana ɗauko yarinya ƙarama wacce wataƙila ba daidai ɗinka ba ne, ƙarfin sha'awar ta yafi naka. Duka waɗannan abubuwan ba a fiye yin bayaninsu ba, ba a fiye magana a kansu ba, amma ina tabbatar muku ana cutar da mata a cikin gidaje da waɗannan abubuwan. Kuma gidajen suna kamawa da wuta ta waɗannan abubuwan. Wata ta zauna ce ta haƙuri, wani kuma haka kawai sai kaga saboda yana da larurar sai ya ƙirƙiri faɗa. Tunda bai da lafiya sai ƙirƙiri faɗa, kudin sai ƙaurace mata. Wallahi malam namiji, malam a ƙasar nan sai mutum ya ƙaurace mata shekara biyar. Ina gaya muku wannan, shekara biyar, shekara kaza. Wani in ya fushi da ita sai ya share shekara guda ko kula ta bai ba. Ko kwanan nan amin fatawa a satin nan, wani matarsa ta masa laifi, ta yi masa wani laifi, ya share shekara guda. Wallahi malam, zai bata kudin abinci, zai bata komai, zai komai da komai, amma baya zuwa gidanta, ya koma ɗakin amaryarsa shekara guda cir. Kuma ba uban da ya isa masa magana, ko ubanta ko ubansa shi, kowa bai isa mai magana ba saboda yana da dama. Ita kuma ya tara mata yaya, sannan kuma yana da maiƙo, in ta fita ina za ta je, kuma ƴaƴanta ya za ta yi. Mace tana iya haƙuri ta cutu, ta cutu, ta cutu da yawa saboda albarkacin ‘ya’yanta. Tana tunanin in ta tsallaka ta bar su ya za ta yi, musamman mai ‘ya’yan mata, tana da yara ‘yan mata sun taso, in ta tsallaka ta bar gidan mace kishiya za ta riƙe mata. Kishiyoyin zamani da suke sawa ‘ya’yan kishiya shinkafar ɓera ko shayin ɓera su kashe ‘ya’yan kishiya, to akan wannan mace za ta iya jurewa da duk wani abin da miji zai yi mata, ta ɗauki wahala. Kuma ba sa iya yin bayani. Wata ta kira ni daga wata ƙasa take gaya mu, ina ta bayanin nan ne saboda mu rinka kiyayewa. Yarinya ce ƙarama, ta ga karatu da muke ta bugo daga wata ƙasa, take cewa babanta ya aura mata wani mutum, a ganinsa mutumin kirki ne. Ta ce eh, gaskiya ne mutumin kirki ne. Ta ce amma yau malam shekara ta kaza da shi, ba shi da lafiya, bai taɓa zuwa ɗakin matarsa da daddare a matsayin namiji ba. Amma ba wanda isa ne, amma an yi aure ana ta magana, a ba samu haihuwa ba, ai sai ci iyaye ce Allah ne bai kawo ba, Allah ne. Ta ce ba ta taɓa sanin su a matsayinsa na namiji ba. Ta yi zai nemi magani bai je ba. Ta ce na lura kawai ya aure ni ne don ya ɗauke kewa, cewa a ce yana da mace, kawai shi kenan, amma ba shi da lafiya. tace kuma ta rasa ya za ta je ta yi bayani wa iyayenta ba za ta iya ba so aga wannan abin da yake nunawa dole ne iyayen mu zama masu fiqihu masu basira masu ganewa kada mu rinka yin abin da zamu cutar da iyayen mu shi yasa ake tambaya duk wanda zai aure sai a tambaya lafiyarsa galau lafiyarsa ba laifi iyayen su tambaye shi lafiyarsa eh lafiyarsa ita ma a tambaya lafiyarta akwai matan da su ma ba su da lafiya akwai matar da ita ma din kusan a macen take ga ta dai a zahiri amma a mace take ba ta da sha'awa gaba daya ko ciwon sanyi ya gama kashe ta ba ya kashe ta da ranta nake nufi ba mana ya fudda ita daga layin mata amma ba lalle ne ka iya ganewa ba zaka iya ganinta da kwalliyarta da jikinta da komai amma kuma ba wai mace ce cikakkiyar mace ba akwai masu larura masu ciwo akwai wanda wani abu yake tsurowa a gaban su kaho ne yake tsurowa a gaban su ana samu ba lalle uwarta ta sani ba ba lalle ubanta ya sani ba amma ita tana iya gane wata ma ba za ta iya ganewa ba sai in ta yi auren alqarn ake ce da shi duk malaman fiqh duk sun yi bayani akwai wanda kuma kwata kwata ba ta iya namiji ba iya kusantanta bai zai taba yiwa ba saboda me saboda tana da wani internal ciwo ko wata larura amma ba ta taba gaya wa kowa ba kuma iyayenta ba su sani ba to kaga nan dole ne a rinka binciken ma'aurata a tabbatar da lafiyarsu saboda lafiya sharadi ne ai na yin aure in babu lafiya ai babu aure so duka waɗannan yana da kyau abubuwa ne ya kamata mu kula da shi ya koyan uwana a cikin harkar aurataya kuma duk mutumin da ya gamu da larura yana tare da matarsa sai larura ta kama shi to fa gaskiya matar tana da zaki ko ta ci gaba da zama da shi ko ya sauke mata da zarar ka fahimci cewa ciwo ya riga ya gama kashe ka ya kama ka to ko dai ka lallabe ta in za ta iya jurewa ta hakura ta ci gaba da maka hidima ku mutu tare ko ka riga ta mutuwa ko ta mutu ta barka wannan zaman ibada ce ta ga dama take so to sai a ba ta zabi kamar yadda ku ma mazan galibin ku in matar ku ta samu larura ai ba ku iya fiye jurewa ba ai zuwa kuke ku je ku auro wata ko ku je ku sallame ta wani kawai aure yayi matarsa ya aura take da ƴan laulayi yau ta je asibiti gobe ba lafiya yau ta je asibiti ko sai kira ta yace mata to ba zan iya ba kawai a raba auren nan dan ni ba zan iya jure wannan wahalhalin ba kullun rashin lafiya kullun asibiti ba zan iya ba shi ya fa zan yi aure mai lafiya shi bai da tausayi shi baya tunanin yarsa za ta iya fada cikin wannan yanayi ba mamaki kuma ma rashin lafiyan shi ya sa mata ma ba mamaki shi yasa mata rashin lafiya duka wannan abun yana faruwa a cikin gidajen mutane wasu suna farga su gane wasu kuma ba sa farga su gane dangane da mata su ma suna da cututtuka irin nasu larurori duk mutumin da matarsa ba ta da tsari mace ce mai yawo mai biye-biyen gidaje to tana iya zuwa ta ji su dai mu cuta shi ma wannan ku tambayi likitoci za su gaya muku cututtukan da ma'aurata suke yawo da shi a asibitoci abun baya ganuwa munin ya isa kamar yanzu yawo biye-biyen toilets shiga gidajen bandakuna na makota ko na gidan biki ko na gidansu ko na gidan yini ko na wani guri sauransu yanzu ne mace da ta tsuguna a wuri wanda yake public wuri ko wurin da wani mai cuta ya taba tsugunawa to za ta dauki infection kuma tana daukan wannan infection din cutar to automatically in ba su ayi ba mijinta ya kamu akwai wanda suke kamuwa da ciwon sosai har sai gaban su ya lalace ya yi ta kuraje da ruwa da sauransu to kaga an shiga cuta in yana da mata ɗaya ko biyu ko uku to duk sai ya yada musu gaba daya wani kuma zuwa zai a wajen tsugunan sa shi ma ba tsari baya kula da toilet mai tsafta ko na bai je tsuguna wannan tsugunawan ashe kwayoyin cuta sun shige shi da haka sai ya yaba iyalinsa wanda da yawa daga cikin wannan yana da tasiri akan abin da ya shafi kamar misalin bandakuna da muke da su a masallatai wanda ba a kulawa da su. Kaga mutum 100 sun shiga guri, wannan yafi tsari ya daga, wannan yafi tsari ya daga, wannan yafi tsari ya daga, kai ma ka zo kai wani cuta ce dashi, wani ta cikin fitsarin yake zubar da cutar. So ya gama bai zuba ruwan kirki ba, kuma su gurin ba su da kula da bandakunan su, ba a wankewa, ba a sa magunguna da yake kashe cuta. So wani ya zo ya tsuguna shi ma sai ya diba a wannan masallacin ko a wannan toilet din masallacin, wallahi sai ya dauki cutar da zai je ya yada wa iyalinsa gaba daya. To shi yasa in har mutum ya samu dama gonde ai boydin wannan, sai din ya zama mai larura bayan da zai bandaki fa, wani fa matarsa baya hada toilet da ita, wani matarsa wallahi baya hada toilet da ita, je ki rike naki ne na rike nawa, in kaga ta zo nasa wankewa za ta yi, baya hadawa da ita saboda me, gudun kamuwa da ciwo ko na abu. So ba laifi bane ana iya amfani da bandaki mutum biyu, mutum uku, mutum hudu, mutum biyar, amma in akwai kulawa. Ku lura da inda aka ci gaba mallam, duk bandakin da sama da mutum da yake amfani, kana shiga da ka fito zaka ga wasu sun shiga sun yi pollution, sun sa magani, sun fesa, ba sa bari mutum biyu su shiga ba su tsaftace bandakin ba, kamar irin wasu airport na manya-manyan kasashe da suka ci gaba, ba irin namu na nan ba dai kam da sauransu ko su ma'aikatu. To duka wannan abubuwa ne waɗanda suna da amfani mutum ya rinka sanin su a rayuwa, dan zaka iya zuwa ka je ka ɗebo ta cutar da zata lalata maka rayuwar ta, kama gaba ɗaya ta auratayyar ma gaba ɗaya ta lalace, ka ƙare rayuwarka duk kullun kana zirga-zirga, likita yana ta baka ƙwaya ana maka allura akan wata cuta da kaje ka dauko ta auren guri, ko kuma irin auren matan da suka yau aure, ta auri wancan ta kashe auren, ta auri wancan ta kashe auren, ta auri wancan ta kashe auren, sai kaje ka bi sifarta ko ka bi kaza din ta ko ka bi kaza, kaje ka auro ta, ashe ta je ta auri mutum, wani mutum mai cututtuka a tattare da shi, ba ina magana akan ciwon kanjamau ba fa, a'a akwai kananan cututtuka na ma'aurata wanda sai masu aure ne suke iya ganewa. Akwai fa namijin da fa ake zuwa fa a dakatar da shi a ce kwata-kwata ya daina alaka da matarsa sai bayan wata shida likita ya kafa mai doka, akwai matar da ita ma za a kafa mata doka a ce karki sake zuwa ki kusanci mijinki sai bayan wata shida, saboda ciwo ne a tattare da ita, kuma ciwon wato harmful ciwo ne, yana da hadari kwarai da gaske. Duka waɗannan abubuwan ƴan uwana mu kula da su, shi kansa addinin da kake gani zaka iya yin sa ne ka bautawa Allah ka ji dadi in ka kula da lafiyarka. Kuma gaskiya akwai sakaci, akwai rashin kulawa, ba haushe ba kula ta ne, shi duk abin da ya same shi Allah ne ya kaddara ya turo, to Allah ya kaddara ya turo, amma kai ma ya kamata ka kiyaye, ya kamata ka zama mai kula, ko ban ɗakin ka ne kai kaɗai mutum ya zo ya rinka barin najasa, baya kora ta, baya pollution ɗinta, tana ɗaukar lokaci, ƙwayoyin cuta ne suke taruwa suke girma a gurin, so da ka tsuguna kawai wannan ƙwayoyin cutar za su iya ratsa jikinsu su shiga wanda ba a iya ganin su da ƙwayar ido, sai da na'ura ake iya ganin su, wannan naka ba kai ɗaya, ba wai na mutum biyu, mutum uku, mutum hudu ba da sauransu. To ban ɗakunan mu zaga yaro ya shiga, kai ma ka shiga, uwar ta shiga, yaya ya shiga, kani ya shiga, duk dai a shiga gaba ɗaya. To sai mutum ya zai ɗauko wata cutar da zai zo ya cutar da iyalinsa bai sani ba, ka bata maganin dole tai ta sha. Yanzu miji zai iya zuwa kamu da ciwo sai a bashi maganin a ce sai ka sha, matarka ta ɗaya ta sha, matarka ta biyu, duk sai sun sha gaba ɗaya, in mata kama da allura duk sai sun je an sassoke su gaba ɗaya. Ba ga wannan ai ka cutar da su, kuna tare da ni ko? To mu ɗauki wannan ababi na shimfiɗa, sai maganar shi ɗauran aure. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su wata khutba da ake ce da ita khutbatul haja. Wannan khutbatul haja malamai sun yi rubutu a kanta da yawa. Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah shi kam littafi guda ma ya rubuta akan wato khutbatul haja. Ita ce inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina aw min lafazin wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sannan sai waɗannan ayoyi da annabi ke karantawa, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati, ya kun dauka imani ku ji tsoron Allah haqiqanin jin tsoron sa, sai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha qulu qawlan sadida, ya ku waɗannan kai imani ku ji tsoron Allah ku faɗi zance na daidai, yuslih lakum a'malakum, Allah zai gyara muku ayyukanku, ya yaghfir lakum dhunubakum, zai gafarta muku dhunubanku. Waɗannan wannan shimfidar da wannan ayoyin su ne ake cewa khutbatul haja. huduba da annabi yake yi idan zai daura aure ko idan zai huduba juma'a ko kuma idan wato zai yi wani abu shi yasa nan yace qala shuba qultu li abi ishaqa shuba yace na gaya wa na fada wa abu ishaqa yace hadhihi fi khutbati nikahi wai wannan khutbatul haja din akan harkar aure ne in za a daura aure ne au fi ghairihi ko har da wani aure ma sai yace fi kulli haja duk wata bukata ta annabi in dai zai magana to sai ya fara shimfida da wadannan huduba ne zai yi wa'azi zai yi a nasiha ne zai yi aure zai daura sulhu ne zai yi a magana ne zai da wasu to sai ya khutbatul haja mutum shida a cikin sabon manzon Allah suka ruwaito wannan khutbatul haja din Abdullah ibn Mas'ud ya ruwaito ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Abu Musa al-Ash'ari shi ma ya ruwaito ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Abbas shi ma ya ruwaito daga annabi Jabir bin Abdullah shi ma ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani sahabi da ake ce da shi Labith ibn Sharit shi ma ya ruwaito nana Aisha ma ta ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan khutbatul haja din gaba daya a cikin tabi'ai ma an samu wanda ya ruwaito mutum daya shine Imam Az-Zuhri ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan nan su ake a ce duk auren da za a daura to ya kamata ai wannan khutbatul haja limamai madauran aure to sai a haddace wannan addu'a dan da ita annabi yake daura aure idan ya gama ya karanta wannan ya tambayi sadaki an bayar to sai ya ce zawwajtukaha ko ankahtukaha ko mallaktukaha amma zawwajtu din shi yafi fitowa fili yafi ko ankahtu wanda da yawa daga cikin malamai suke fada ana aurar da mutum ne ko mace ne ga namiji da kalmar zawwajtu na auren masa kada liman mai dauran aure ya ce na baka yau ana auren maka shine yafi dacewa shi kuma wannan wanda aka turo shi ce na karba masa mallai yace wa qala idza qada ahadukum imra'atan aw khadiman aw dabbatan yayin da dayan ku zai jagoranci ya mallaki ɗaya daga cikin waɗannan kuma zai jagorance su ko dai mace ko hadimi ko dabba abun hawa kenan yanzu za a ce bale a khud bi nasiyatiha to ya riko da makwarkwadan abun in mutun ne nan makwarkwada nan sama saman abun din sa madiga in mace ce ka aura to sai kai mata addu'a waliyadullah bil barakati ka roki Allah sa albarka ga wannan dabba ko bawa ko kuma mata da ka aura ranar da ka aure mace kafin ku komai sai ka dora hannunka a kanta kai ta kora mata addu'o'i na albarka ka sani ko shedani ya ce da shedancin da ta shigo ware kuwa ai kawai damun alwala za ka sa ta yi ta yi alwala kai ma kai alwala kafin a je ko'ina kana shigowa da babbar rigar kan nan ka je kai alwala ka ce bismillah sahu a daidaita sauku ware kuwa ai wata ya zo za a yi ta ce to kun haka kuke ustazai ustaz kenan an auri ustaz wani ya zo zai yi mata sai ta kama ihu ta ce zai mata tsafi zai tsafe ta to ai ba laifinta ba ne shekara uku hudu da kai kana zuwa hirar da zance in banda banza ne ba kai me kake baka koya mata wannan addu'ar ba gaskiya ne ya akai bai koya mata ba zumburtai ta miƙe ta ce ita ba za a mata tsafi a tsafi ta ba ya dora kanta yana ta mata wasu addu'o'i bata san ba sunna ne annabi ya ce ku raka'a biyu ka dora hannunka kai mata addu'a ka ce bismillahi wa li yusmillah azza wa jalla wa li yaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabal wa jubilat alayka ya Allah ina roƙonka bani alherinta da khair alherin da ka gina ta akai jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayhi ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrinta da sharrin da ka gina ta akai. Wannan hadisi ne Abu Dawud ya ruwaito shi kitabun nikah da Ibn Majah kitabun nikah da Imam al-Hakim hadisin Amr bin Shuaib an abihi an jaddi Allah ya yarda da shi Albani ya ce hadisi ne hasan. Kenan wannan an koya mana idan mutum ya aure zai addu'a wa matar da ya aura ko budurwa ko bazawara to ba aure ba ko mota ce sabuwa ka siyo ko kwatano ko wani ya hawo aka kasiya ko babur ko keke dabba abin hawa ko menene to dora hannunka farkon da ka mallake shi Allahumma inni as'aluka khayra huwa khayra ma jubilat jubilta jabaltahu alayhi ko jubilat alayhi ko jubila alayhi inna majid wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma jubila alayhi in mace ce khayra huwa khayra ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma jubilat alayhi in baka iya larabci ba ya Allah ina roƙonka alherin wannan mata da alherin da ka gina ta akai ya Allah kuma ina neman ka tsare ni daga sharrinta da sharrin da kai ta da shi in kana jin tsoron sharrin ta to ka faɗa a zuciya eh to ai gaskiya ne dan wanda za ta ce a wata sai ta ce a ashe sharri ne da ni ka je ka auro ni da sharri ba za ta yadda ba to sai ka boye ka raye sunnarka ko abin hawa ko mota ko meye in dai wani abu ne da yazo maka ko bawa in lokacin bayi ne to ko akuya ce ma ka siyo ta yanzu ai dabba ce ita ma ko baka bane ba to sai kai mata wannan addu'a ko mai gadi eh mai gadi ma yana da alheri da sharri ai wasu ma ai Allah da ya sauke wa kana yaqulu lil mutazawwiji to kuma an sunnantar mana abinda annabi ke ga mai aure a barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair wannan kuma ita ce sunna ya ahli sunna addu'ar da in dan uwanka yayi aure za ka yi masa ko bazawara ko yarinya ko wace ce kai masa addu'a barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka a kanka yi maka yi albarka a rayuwarka yi albarka a kanka kuma ya hada alheri tsakaninka da kai da amuryarka duk wanda kuka hadu indai kace mai kai aure bai maka wannan addu'ar ba to akwai saura a sunnarsa yawa kai masa ko a zahiri ko a boye وصح عنه انه قال ما من رجل راى مبتلا يا انغنتا النبي انا شا دو وندي با وندا زي غا وندا اك اجربي شي فقال الحمد لله الذي عافاني من مبتلاك به وديا تبتا غا الله دا يا كوبتد دني كو يا تسري ني دغا ابن دي جربي كا دشي وفضلني على كثير من من خلق تفضيلا كما يفيفيتاني ابيسا دايوا cikin ابن دي حالت يا حالتا فيفيتاوا duk wanda ya ga wani mai wanda yake cikin jarrabawa kamar kaga wani yana cikin ya ji ciwo ko wani yana cikin wani ibtila'i wani bala'i ya same shi ko mashayi ne ko mai wata cuta ko wani mai abu na kyama sai kai masa wannan addu'ar Allahumma alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila manzo Allah ce illa lam yusibhu dhalika albala'u fa ce wallahi wannan bala'in sai Allah ya kare ka kamar wani yayi sata ana dukansa ana bashi kashi kace to alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila to Allah zai kare ka wannan dai abin da ya samu wannan na jarabawa to kai za a kare ka ka'inan ma kana kowanne ne kuwa wannan hadisin Tirmidhi ne ya rawaito shi kitabud da'awat da Abi Huraira wa zukira anhu annahu sallallahu alaihi wasallam zukirat tiyaratu indahu an ambaci champi a wajen manzon Allah champi ai an san champi ko faqala ahsanu hal fa'alu to abin da yafi dace ya da kikkiawan fata kada a canfa wani abu ko wani abu a ce ai abu kaza yana samun kaza ko abu kaza in ka da shi zai kaza canfa canfa da mutane suke to a rinka kikkiawan fata wani zai zama kaza kada a canfa mutum a ce ai wani kaza ne a faɗi abu mai kyau al fa'alu kikkiawan fata kamar kaga yaro suka ce kai wannan ai zai yi ilimi insha Allah to al fa'alu kenan ka ai wannan babban attajiri za a yi anan insha Allah to alfa'alu kenan ko a ce amma kaga yaro kace ta wannan yaron dan iska zai zama maran mutunci nan gaba to wannan ba bai kamata ba ba daidai bane yawa ka iya faɗa a bakin mala'iku kuma wala taruddu musliman turaddu wala tarudda musliman a musulmi dai wanda ya tawakkali da Allah shi tanfi bai dame shi ba kuma ba ya juyar da shi akan abin da ya sa gaba fa idza ra'aita min at-tiyrati ma takrahu in kaga wani abu na canfi da aka canfa abinda baka so to ga addu'a kace Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ya Allah ba mai zuwa da kyawawa sai kai wala yadfa'u sayyi'ati illa anta ba mai juyar da muna na in ba kai ba wala haula wala quwwata illa bika babu dabara babu karfi in ba gare ka ba Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi Abu Dawud da yaro shi kitabu tibb da Ibn Sunni a cikin amal al-yawmi wal layla hadisin urwa a wasu malamai sun rammar na shi irin su Albani Allah masa rahama anan zamu dakata saboda yanayi na lokaci abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yi mana afuwa ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh